بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر الصبر hudu ga watan Shawwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama, wanda ya dace da lissafin 13 ga watan Afrilu shekara miladiya 2024. Wannan shine darasi na 64 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin As-Sunna wallafar al-Imam wato al-Imam ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi. Ibn Abi Asim wanda ya rusu ne a shekara ta 287 ya rubuta wannan littafi wanda ake kallon shi a matsayin daya daga cikin muhimman madogara wajen fahimtar aqida da manhajin magabata na ƙware. Allah ya saka mishi da alkhairi. Za mu tashi daidai inda yake cewa a babi na 173 inda yake cewa babun fi zikril wurudi alan nari na'udhu billahi minan nari. Malam yace babun da ke bayani akan tabbatar da cewa lallai kowa sai ya bi ta kan wuta, shiga ta kan wuta. Ya Allah, muna neman tsarin ka daga wuta. Malam yace haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala haddathana Abu Muawiya anil A'mash an Abi Sufyana عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية. قال قلت يا رسول الله أليس؟ قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال أفلم تسمعيه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وانا حديث ما لا يكربو شي كما يدي سابا دغ مالمن شي ابو بكر ابن ابي شيبه زوا غ ابو معاويه الضرير كينن شي كما يشي دغ الاعمش سليمان ابن مهران دغ ابو سفيان. ابو سفيان wannan wani mutune mai suna طلحه ابن نافع yana da hadisi a cikin sahih muslim. Shi kuma yace daga Jabir. Jabir yace daga Ummu Bashir, ita kuma daga Hafsa. Wato wannan akwai sahabbai har guda uku a ciki, sahabi daga sahabi daga sahabi. Hafsa uwar mu'minai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace inni la arju an la yadkhula an-nar ahadun in sha Allah mimman shahida badran wal hudaybiya. Nabi sallallahu alaihi wasallama yace ina fatan duk mutane cikin sahabbaina da suka je yakin Badar da sahabbaina da suka je sulhu Hudaybiya, ina fatan in Allah ya so a cikin su babu dan wuta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana wannan falala ta sahabbai Badariyawa da waɗanda suka je Hudaybiya. Qultu, ne riwaya yace Hafsa tace ya Rasulullah, tace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaysa qala Allah, to amma kuma ai Allah yana cewa wa in minkum illa wariduha, babu wani a cikin ku illa wariduha, face sai ya shige ta ita wutan. Kana ala rabbika hatman maqdiya, Allah ya riga ya hukunta wannan abin, an zarta an wuce wurin a cikin sura Maryam. Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce mata afalam tasma'ihi, amma ke baki ji abinda Allah ya faɗa a gaba ba, aya ta gaba da yace thumma nunajjil ladina taqaw, sa'annan mu tseratar da waɗanda suka ji tsoron Allah, wa nadharu zalimina, mu kyale azzalimai wato kafirai kenan, fiha a cikinta jisiya, a watsar da su a cikinta a darkake su. Wannan ita ce aya ta gaba da waccan, ko wannan isnadi ne sahihi, rijaluhu rijalu shaykhain, in banda shi Talha ibn Nafi wanda رجال مسلم ne kawai shi al-Imam Ibn Majah rawaito wannan hadisi a cikin sunan dinsa haka nan Tabarani haka al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rawaito shi ta wani bangare da shi da Tabarani da al-Imam Tabari duka rawaito shi hadisi ne tabbatacce abinda zamu lura da shi a hadisin shine na farko yana bayyana falalar sahabbai waɗanda suka je Badar da waɗanda suka je Hudaybiya Allah ya kara musu yarda ga baki ɗayan su sannan kuma yana nuna wato halaccin idan ka ji malami ya faɗi wani abu da ya saba wa abin da ka sani babu laifi ka yi tambaya ba da nufin ƙwara ba ba da nufin fitina ba da nufin neman fahimta in ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yake shine annabin wannan al'umma gashi ya karantar da wata magana wata cikin matan shi taga abin ya saba da abin da ta sani sai ta tambaya to za ka yi tambaya ka yi ta cikin ladabi cikin nishadi ka duba yanayin da zai zama bai nuna alamar jayayya kake nema ko fitina ta ce mishi amma kuma ai Allah ya ce kaza to kuma shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai auki abin a matsayin fitina ba so haka ba daidai bane in muka tambaya a matsayin ka na malami kawai ka fassara cewa jayayya ake da kai ko kure ka ake so ayi ko fitina ake nema sai ka bada amsa da gurgurdan abin da ka sani sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa mata da cewa to amma ai kin ji gaba abin da ainihin wato Allah ya ce yanzu wannan yana nuna cewa a haƙira abin da yake nunawa shine ayoyi da hadisai ba sa yin karo amma wani mutum kwakwalwar shi na iya kara abu kun ga kwakwalwar Hafsa ce ta kara waɗannan abubuwan guda biyu amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata bayani mu gane wannan ayoyi da hadisai ba sa yin karo inda sun inganta amma kwakwalwar kwakwalwata ko taka tana iya kara mana su to wa zai warware su ne malamai da aka ta koma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai tashi ta taje gaba ta ce ai shikenan wannan hadisin Annabi ya faɗa ya saba mu ai sautu Maryam da haka ba za a karba ba a sai ka nemi malamai waɗanda suka san abin da suke a ilimi suka amsa sunan ilimi sai su bayyana maka ya yake in ba haka ba fa sai ka jira sai ka samu ba za ka yi hukunci ba sannan a dama yanzu yana cewa ita ma sayyidatuna Hafsa a cikin sahabbai take wanda suke ganin cewa al-wurud da yazo ma'anar shi shiga wuta kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mata ba shiga wuta bane sai ya ce mata fita ne za a fita bayan an shiga saboda haka wannan fassara ta fi ƙarfi ta ce a cikin sahabbai cewa al-wurud a wannan aya da ire-iren ta shiga wuta ne kamar da Ibnu Abbas ya ambata yana cikin tafsirin Imam Tabari yake cewa al-wurud fil qur'ani arba'atu awrad lafazin wurud ya zo a Qur'ani ya ce haurare guda huɗu ya ce dukkanin shi ma'anar shiga wuta ya ambaci fa'auradahumun nar na fir'auna ko ya ambaci ubisal wurdul mawrud ya ambaci fa innakum wa ma ta'buduna hasabu jahannama antum laha waridun cikin suratul anbiya bi ya ambace su waɗannan ya tabbatar da cewa abinda suke nufi duka kullu zalika ya ce wurudun haka wani suqul mujrimina ila jahannama wirda ta cikin Maryam ita ma ko dukannin su yace waɗannan duka wurud ma'anan su da shiga ne inda ya zo da maganar lahira to shiga yake ne shiga wuta yake ne amma yana izuwa da wata ma'ana kamar wato zuwa gabar waje ko kusa da shi falamma warada ma a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yas'un wato da ya tsinkayi kogin Madyana din ya zo bakin kogin kenan kaga wajada alaihi ummatan asuma wanda aka ce musu alaihi din a gefen ruwan suke ba a cikin ruwan ba kuma gani amma ba a ce wajada bi janibihi ba to haka akwai hadisai da suka gusa goyi bayan wannan fassara daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alal misali akwai kissa shahararriya ta shi Ibn Abbas wadda Nafi Ibn al-Azraq mun taba kanta ta a can baya Nafi Ibn al-Azraq wannan shugaban ƴan kalakata ya zo yau Ibn Abbas tambayoyi da yawa yana nan a cikin abin nan littafai na tarihi daban-daban da na hadisai wannan mutumin da ya zo daga cikin tambayoyi da ya akwai wannan tambayar da yayi cewa na ji an ce kana cewa mutane za su shiga wuta duka yace kwarai ko za mu shiga ni da kai duka sai mun shiga amma kai sai ka jira ka gani in ka shiga ko za ka fito yace inda na san insha Allah wannan shiga ban fito ya fada mai haka sai ya murmushi yace me yasa zaka ce bazan fito yace saboda kana kare hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya ga mai kira yace saboda litakzib bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam kisa donon da yake girin kidi shin yace hadisi ƙarya ne yace jira ya ga abin da zai faru dashi yace mishi saboda kana kare hadisi shi yasa nake ganin cewa kai in ka shiga ba za ka fito ba haka ibnu abbas yace mishi haka a cikin al-Imam Muhammad ibn Hanbal ya rawaito hadisi daga sayyidina Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda annabi yake cewa yaridun nasu nara barruhum wa fajiruhum thumma yusdiruna bi a'malihim annabi yace mutane duka sai sun shiga wuta sai annabi yace mutumin kirkin su da mutumin banzan su sannan sai kowa ya fito gurgurda aikin shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ya tabbatace a cikin sunani yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal haka nan ya zo daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda shi kuma yace annabi yake cewa la yabqa barrun wala fajirun illa dakhalaha ba wani mutumin kirki ko mutumin banza da zai saura ranar alkiyama face sai ya shiga wuta sannan sai ya fito daga baya haka nan daga Abdullah dan Rawaha shi ma arwaito irin wannan mawqufi gare shi saboda sahabbai kusan zaka yi cewa magana mafi shahara da kankanin su shine cewa al-wurud da yazo da maganan wuta a irin wannan wajen fa'uraduhumun nar bisal wurdu mawrud da irin hasabu jahannama antum laha waridun da ire-iren su wa nasuqul mujrimina ila jahannama wurda wa in minkum illa waridha da ire-iren waɗannan suna nufin shiga wuta ne shine shiga wuta ta hanyar hawa sirati kuma shi siratin a wuta yake ina fata mun gane wannan amma ko su malamai su kuma da suke ganin cewa anan da aka ce wa in minkum amine amma urida bihi khusus urida bihi alkafara saboda su aka ambata aka ce thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha sai suka ce adh-dhalimun din ake nufi kadai wasu kuma suka ce alkafara ake nufi da sauran dai zantuttuka amma dai wancan ce fasara mafi fitowa da ma'ana fili wallahu ta'ala a'lam Allah ya tsare mu kamar yadda malai yace ubangiji Allah ka tsare mu daga wuta malai ya sake cewa wa haddathana ibn numair wa abu bakr qala haddathana abdullah ibn idris an al-a'mash an abi sufyan an jabir an ummi mubashir qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa fi baiti hafsa ha ila wa sake kuma na isnadi ta hanyar muhammad ibn abdullah ibn numair shi ma cikin manyan malaman sa ne ya rasu 240 mutumin kasar kufa da Abu Bakar ibn Abi Shayba wanda muka saba ji da zuwa ga Abdullahi dan Idris zuwa ga Sulaiman ibn Mihran al-A'mash zuwa ga wancan Abu Sufyan da shine Talha ibn Nafi' shi kuma daga sahabi Jabir ibn Abdullah daga Ummu Mubashir to wannan karan Ummu Mubashir sai ta bada labarin a cikin musnadinta bata ce Hafsa ce ta fadi ba yanzu Hafsa ta fito ne anan a cikin kissar kuma mun gane yanzu wannan min musnadi Ummu Mubashir wancan kuma min musnadi Hafsa Allah sa mun gane. Kala tace samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu fi baiti Hafsa. Naji Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗakin sayyidatuna Hafsa yana cewa la yadkhulun nara rajul shahida badran wal hudaybiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yaje hudaybiya da duk mutumin da yaje badar to ba zai shiga wuta ba. Fa qalat Hafsatu sai Hafsa radiyallahu anha tace fa qultu sai nace ya Rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya ita kuma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fama sai annabi ce to ya zaki da fadin sa thumma nunajjil ladina taqaw ya kuma zaki da cikon aya wato ba a kafa hujja da aya ɗaya ka kale ka bar ɗaya sai ka lalubu duka abin da ke da alaka da wurin wannan isnadi ne sahihi rijalu shaykhain in banda shi wancan abu sufyan wato talha ibn nafi Al-Imam Muhammad ibn Hanbal ya ruwaito shi da Ibn Hibban a cikin as-sahih din sa da Al-Imam Tabari a cikin tafsirin sa da kuma shi kanshi Ibn Abi Asim a cikin Al-Ahad wal Mathani da Al-Imam Muhammad ibn Hanbal ta wata hanya zuwa ga Wahb ibn Munabbih zuwa ga Jabir dan Abdullah wannan dai irin wancan hadisin ne kobo da kobo malam ya sake cewa wa haddathana Abu Bakr wa Shafi'i qala haddathana Sufyan an az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة من الولد لم يلج النار إلا تحلة القسم نبي صلى الله عليه وسلم يجي تانير أبو بكر ابن أبي شيبة da Ash-Shafi'i mun ji shi a baya Ibrahim ibnu Muhammad ibnu al-Abbas wanda cousin ne shi na al-Imam Muhammad ibnu Idris wato Muhammad ibnu Idris da Ibrahim ibnu Muhammad to da Idris din da Muhammad ɗan uwa ne sai ka sai wannan Muhammad ya haifi Ibrahim wancan Idris ya haifi Muhammad shi Shafi'i ne sunan kanin kowan baban sa ne maki ko mun gane zaka wannan Shafi'i da Shafi'i mashahuri mai mazhabi a ƴan uwan juna ne cousins eh to shine wannan Shafi'i yake cewa haddathana qala haddathana Sufyan an Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairata qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tayin Sufyan dan uyena zuwa ga Zuhri zuwa ga Abu Huraira zuwa ga Sa'id ibn al-Musayyib zuwa ga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai na Abu Huraira yake cewa ma'aiki tsara min cewa Allah su tabbata a gare shi yana cewa man qaddama thalathatan min al-waladi lam yalid an-nara duk wanda ya gabatar da mutum uku cikin ƴaƴansa wato ƴaƴanka kanana wanda basu balaga ba har guda uku suka rasu kana raye wannan jarabawa ce babba Allah yake mabayinsa ka kalli ɗanka ƙarami ya mutu to idan mutum ya samu irin wannan jarabawar kuma yayi hakuri ya bi Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zai shiga wuta ba illa tahillatal qasam sai abinda zai warware rantsuwar da Allah yi wacce shine wacce magana wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ya riga ya hukunta cewa kowa sai ya bi ta wuta iya nasibin sa ga shiga wuta shine wannan shigar da za a yi ta wucewa din ta kan sirari wannan na falalar mutuwa ƴaƴa kanana da girman jarabawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ta riwaya an tambaye shi aka ce har da mutum biyu yace har da mutum biyu har sahabbai suke cewa a yanayin yadda annabi ya nuna mazancan da an tambaye shi ɗaya ma zai ce har da ɗaya to amma dai sai basu tambaye shi ɗaya saboda dai Allah ya jarabci mutum da mutuwar ɗansa ko ƴarsa musamman kanana to abinda ake fata shine ya hakuri ya intisabi ya nemi ladan shi a wurin Allah cewa Allah wanda ke sarki shi ya bayar kuma ya karba kuma ya bayar ya karba sannan ya falala yace in kai hakuri kuma ga abin da zai bayar Allah ya samu dace malam yace wa qala ma'marun lam tamassahu an-nar maimakon lam yalid an-nar lam yalid an-nar sai a cikin riwayar ma'mar shi kuma yace lam tamassahu an-nar wa qala malik a riwayar imam malik yace fatamassahu an-nar illa tahillatal qasam wannan riwaya tana cikin musannad na ibn abi shayba muslim ma ya ruwaito ta haka nan bukhari da muslim su fitaita ta hanya daban haka na al-imam malik a cikin muwatta haka al-imam al-baihaqi duk dai su ruwaito riwaya ce wannan mashhuriya sananniya kuma insha Allah to da haka masu shiga wuta duka ne amma kowa da nau'in shigar sa akwai waɗanda za su shiga kowa rinta ba za su ji ba kuma da Allah ya faɗa la yasma'una hasisaha wahum fi majtahad anfusuhum khalidun akwai ire-iren su sune waɗanda ƴan innal ladina sabaqat lahum minal husna ulaika ana mub'aduna la yasma'una za su wuce amma ba su san ma sai na su wuce sune da annabi ya faɗa a cikin hadisi cewa za su wuce kaman walqiya sai dai su ga kawai sun tsallaka wasu kuma za su wuce da gudu wasu kuma za su wuce da tafiya gama gari wasu da rarrafe wasu da jan gindi wasu sun ana jansa suna ja za su isa gaba amma duk jikinsu ma da rauni duk sun ji ciwo kaman wanda ya tsira daga ragowar yaki wasu kuma za su fada to a cikin da suka fada nan kuma akwai mu'minai amma masu laifuffuka amma daga baya Allah zai tseratar da dukkanin ne imani kamar da muka ji a babukan da suke magana akan ceto wasu ta hanyar annabawa su cece su ko salihan bayi ko manzanni ko iyayensu ko ƴaƴansu ko shahidai ko alqur'ani ko azmi ko suratul baqara ko suratul ali imran ko kaza ko kaza ko kaza ko kuma a cikin danka Allah ubangiji da kansa ya cece su saboda duk akwai waɗannan wannan yana daga cikin abin da ya zama wajibi musulmi ya imani da shi cewa akwai shiga wuta ga kowa ta wajen haura sirati akwai wanda za su tsira kai tsaye akwai wanda za su tsira ba yabo ba fallasa akwai wanda ba su tsira a karan farko ba akwai wanda sai an yi tatabirza an yi daga-daga na ƙure kasha-kashi akwai wanda kuma za su fada cikin wannan rami na huwatu jahannam wajibin kaga imani da ita kanta wutan da siradin da shigan da fitan da ceton da yana da alaka da waɗannan hadisan. Ina fata mun gane wannan. Allah ubangiji ya tsare mu daga wannan bala'i. Sai malam ya ce babun fil kabari wa azabil kabari, babun da ke bayani akan kabari da kuma azabar kabari, ita ma tana daga cikin masail na aqida waɗanda suke wato mutawatira ce, amma kuma zaka ga abin ban takeici kuma tare da suke cewa su musulmai ne kuma suna ƙaryatawa. Kan gaba a cikin su akwai waɗannan mutane ɗan zamani, neo mu'tazilite da ake cewa, sababbin mu'tazilawa masu sa hankalin su a gaba, zaka ji suna ƙaryata azabar kabari. To daga cikin abin da zaka sha mamaki shine zai yi a ce abu babu shi, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana neman tsarin Allah daga abu a sallolin shi kullun. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min sharri fitnatil masiih ad-dajjal wa a'udhu bika min adhabil qabr wa min al-ma'asami wal maghrib. Ko lafazi makamancin wannan, annabi yana addu'a tutur a dukkan sallolin sa a cikin tahiyya, yana neman Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwan. Allah ka tsare ni daga azabar jahannam, Allah ka tsare ni daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa. Akwai wanda zai ce ƙarya ne babu fitinar rayuwa ko mutuwa? Allah ka tsare ni daga sharrin fitinar dujal. Akwai wanda zai ce ƙarya ne? Allah ka tsare ni daga sharrin bashi da sharrin saban Allah. Allah ka tsare ni daga sharrin azabar kabari. Ni suka ware azabar kabari suka ce ƙarya ne. Daga cikin malaman musulunci suka faɗa wannan kuskure akwai Ibn Hazm, Allah ya gafarta mishi. Ko kuma wasu da yawa cikin malaman mu'tazila a zamanin da suka gabata da kuma wanda muke rayuwa da su a wannan zamanin. To kowa dai ma menene mutuwa? Dai ai kowa ya san da gaske ce, babu wanda duk girin gidin shi mutum da iya shegin shi zai kareta komai, amma bai sai kareta mutuwa ba. Ita kan ba wanda sai kareta ta yace ƙarya ne bai da ana mutuwa ba. Wannan babu yadda za a bashi hujja, inda za a samu wanda zai kareta haka babu yadda za a bashi hujja. To idan mutum ya mutu ya je ya gani in azabar kabari da gaske ne ko ba da gaske ba ne, to ya gani zai ba mutanen garin su kuma labari daga baya in ya samu dama. Allah ya kyauta. Malam ya ce wa haddathana Abbas ibn al-Walid an-Nars qala haddathana Yazid ibn Zuray al-Basri kenan qala haddathana Sa'id wannan Sa'id ibn Iyas al-Jurayri yaro 143 an Qatada an Anas ibn Malik anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala. Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wudi al abdu fi qabrihi, idan aka sanya bawa a cikin kabarin sa, watawalla anhu ashabu, waɗanda suka rako shi ƴan uwa da dangi da masoya da sauran musulmi suka raka wannan mamaci zuwa makwancin sa, suka juya za su dawo cikin gari cikin anguwannin su su ci gaba da harkokin rayuwar su. Nabi yace hatta innahu la yasma'u khafqa ni'ali, basu ma yi nisa ba, shine ma'anar wannan, basu ma yi nisa ba, yana jiyo sawun ƙaran sawun takalmansu. Atahu malakani, nan da nan sai wasu mala'iku guda biyu su zo mishi, fayuq'adani su zaunar da shi, fi kabri a cikin kabarinsa, fayaqulani sai su ce mishi ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul, meye abinda kake faɗa game da wannan mutumin, fi muhammadin game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ammal mu'minu fayaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasul, idan kai mumini ne a duniya shine zaka yi amsa ba ruwanka da wani mai za mata al'audu da sauransu bari kai ka ko ina ba, kai imani kai ka aiki na gari. To yace idan mumini ne sai yace ina shaida cewa shi din, wato shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne, manzon Allah ne, fayuqalu lahu, sai a ce mishi unzur ila maq'adika minan nar, kaga gidan zamanka can a wuta, kad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal janna, Allah ya canza maka da wani gida a aljanna. Qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai annabi ya ce fayarahuma jami'an aw kilahuma, sai a haska mishi ga kaga gidanka na da, kaga gidanka kuma na yanzu, Allah ya so ka da baka imani ba ga gidanka, amma tunda kai imani Allah ya maka falala ya canza maka zuwa wannan gida na aljanna. Qala Qatada wa dhikra annahu yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira, kuma aka ambata a cikin hadisin cewa za a fadada masa kabarin sa kamar girman zira'i 70, wa yumla'u alaihi khidran
ila yawmul kiyama sannan a cika mishi shi da korayen shimfudu daman kore na daga cikin kala aljanna a cika mishi shi da korayen shimfudu da ababan abin nan har zuwa rantashin alkiyama ababan holewa da annishuwa thumma raja'a ila hadisi Anas faqala sannan sai ya dawo kan hadisin Anas dan Malik inda ya kaga ya fita cikin hadisin ya je ya fadi riwaya abinda Qatada ya fada sai ya dawo ya ce Anas ya ce annabi ya ce wa ammal kafiru bayan wancan sharhin da Qatada yi wa ammal kafiru awul munafiqu fayuqalu lahu sai a ce ma kafiri shi kuma ko munafiki da aka ce mishi ma kunta taqulu fi hadhar rajul me yake kake fadi game da wannan mutum fayuqulu la adri sai ya ce wallahi bai sani ba kad kuntu aqulu ma yaqulun nas ni dai kawai ina jin mutane suna fadin wani abu ne ni ma nake fa wato dan abu ya rima ne shi a shakira fayuqalu sai a ce mishi la daraita wala talaita baka sani ba ko baka je ka koya ba thumma yudrabu bi midrabin min hadid sannan a fara dukan shi da wata guduma ta karfe darbatan baina udhunai amai a kwala mai ita a daidai tsakankanin kunnuwarsa wato daidai kiyaya kenan shi tsakanin kunkanin kunnuwa fa yasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghayrul saqalain sai yayi wani ihu wanda duk wanda yake kusa yake aran wajen wata halitta shin beraye ne gafiyoyi macizai da wakai da sauransu to duk sai sun ji wannan karan ghayrul saqalain in banda dan adam da aljani su kadai ne Allah ya toshe kunnan su ba sa jin wani kuma za ku yi tuna wani bincike da aka yi wasu shekarun baya wasu mutanen kasar Rasha suka yi ta wani tone-tone har suka jirin wani kara amma kunnan mutum bai iya ji amma na'urorinsu suna iya ji kuma ta yi kara kunnan shi sai ji yana nema ya kurmanci wanda suka rasa gane karan ne daga baya wasu malamai suka ce ana tsammanin kamar karan azaba kabari da yake wasu ya mutu haka nan a zaman nan da idan doki ya cikin shi ya kumbura ya kasa zaune ya kasa tsaye ko raƙuma ta ci wani abu da zai iya halaka ta to mutanen da suka ɗauki wannan dabba sai su kai ta makabarta kafirai sai a ɗaure ta kwana kafin gari ya waye za a ganta duk ta yi zawo ta zawo duk abin da ke cikin cikinta saboda tashin hankalin da take jiyowa a kullunta sauraka akwai azabar kabari Allah kuma ya nuna ma a wasu yanayi kuma a zamanin banu Isra'ila an ga wasu alamu za mu ji kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ambaci wasu alamu ko kuma ya gani ya fada sauraka ƙaryata abu ne wanda yake ma'aluman min addini bi darura wannan hadisin yana nuna cewa akwai tambayar kabari abu na farko kenan jarabawa da za a yi wa kowa kuma har za a tambaye ka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar tambayar da za a yi maka akwai tambaya game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akwai tambaya game da Allah ubangiji madaukakin sarki akwai tambaya game da Qur'ani game da aikin ka da sauransu duk za a yi wannan na ɗaya kenan na biyu kuma akwai wato cewa shi wanda bai yi imani ba ko da a duniya ya ji ana faɗan abin ba zai mai amfani ba lahira a cikin kabari saboda duk irin iyamaran na wanda sun iya Hausa zaka ji sun iya salati sun iya tasbihi ya iya in ya ga abu ya ce hasbunallahu ko inna ilaihi raji'un ko yana rantsuwa da Allah ya ce ya rantse da Allah madaukakin sarki amma fa a zuce shi bai imani da Allah ba duk wannan ba zai amfani shi imanin shi ne zai amfani mutum sannan haka nan littafin wa idza mata al-audu da ake karantawa shi ma ba zai amfani ba saboda ba shi ne aka samu a cikin hadisi ba abinda zai amfani shi ne imani da aiki nagari yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya saboda abinda zai tabbatar da kai shine ka mutu da imaninka Allah ka samu cika da imani asalin hadisin al-ajri ya rawaito shi a cikin kitabush shari'a da ibnu hibbana da baihaqi a cikin littafin shi mai suna ithbatu azabil qabr domin zamanin imam al-baihaqi an samu yaduwar mu'tazilanci har wasu suna yawaita fadan irin abin to sai littafi musamman sunan shi ithbatu عذاب القبر وحدثنا المقدمي شيخ محمد ابن ابي بكر كنان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن ابن اسحاق قال حدثنا سعيد ابن ابي سعيد المقبري كنان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي يجي اذا قبر احدكم idan aka sanya ɗayan ku a kabari atahu malakani aswadani azraqani wasu mala'iku guda biyu baƙaƙe masu jajayen idanu za su zo gare shi wato siffa ce ta ban tsoro ga Allah ya yi su saboda yanayin aikin su yuqalu lahumu su ake cewa munkar li adihi ma munkar walil akhari nakir shine ba shi ke cewa walakiri ai wanakiri munkar wanakir sai da tsaye kawai ya ce wa lakir to waɗannan mala'iku idan suka zo fa yaqula ne sai su ce ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli muhammadin me kake faɗi game da wannan mutumin da Allah ya aiko shi fa huwa qa'ilun ma kana yaqulu to anan wanda aka tambaya zai faɗi abin da yake faɗa ne a duniya fa huwa qa'ilun ma kana yaqulu alaƙarka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutunta addinin shi da kake da biyayyar da kake masa za ta amfane ka wajen aka san haka kuma shi ne cutar da kai in kana mu'minan qala idan mu'mini ne sai ya ce huwa abdullahi wa rasul annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul ya furta kalmar shahada ya ce na shaida cewa Allah ubangiji shine kadai sarki abin bauta bai da abokin tarayya na shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne wa yaqulu sai ya ce qala fa yaqula da sai su ce masa in kunna la na'lamu annaka taqulu zalika ai da ma mun san kana fadi summa yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an sannan abu da da masa kabarin sa tsawon zira'i 70 wa yunawwaru lahu fi sai a haskaka mai kabarin fa yuqalu lahu a ce mashi nan kwanta kai baccinka kwanta ka huta fa yaqulu da'uni arju ila ahli ukhbirhu shi don Allah ku barni in koma gida je in ga ma iyalaina da mazowa na cewa alhamdulillah ni na tsira fa yuqalu lahu sai a ce mashi nan an ce maka kwanta kai bacci fa yanamu kanawmatil arus alladhi la yuqidhu illa ahabbu ahlihi ilayhi sai ya bacci kaman baccin ango wanda irin baccin da ango yake da safe wanda ba wanda zai tashi shi sai mafi kusancin mutane zuwa gare shi kamar ita amarya kenan duk tsawon shekarun da ya daga mutuwarsa zuwa tashin alkiyama zai ga bai wuce kaman baccin safe da ango yake yi bayan sallar asubahi zuwa kafin a hada mashi abin kari wataƙila ka ce kaman daga 6 zuwa 8 awa biyu wanda bacci ne zaka ji zai tashi ba wani gajiya ba wani damuwa kuma ya san da ya tashi zai ji kanshi ne ya bude mai hanci ta ko ina ko kanshin abinci kanshin turaren amarya da ya waiga ya ganta da wani kari na dauri a kanta to haka zai tashi cikin natsuwa cikin annashuwa kuma zai ji bacci ne kankani yayi hatta yab'athahu Allahu min wadda'ihi zalika har zuwa ran da Allah zai tashi shi a wannan makwancin da shi Allah ka samu dace da wannan falala wa in kana munafiqan qala idan ko munafiki ne annanimi algungumi sai ya ce la adri akace me zaka ce game da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce wallahi bai sani ba kuntu asma'un nas yaquluna kadhalika na dai ji mutane suna fadan wani zance wancananka fa kuntu aqulu ma yaquluna in suna fadi ni ma sai in fada summa yuqalu lil ardi iltaini alaihi sai a ce wa kasa matse shi zaka iya wannan kabarin ma da aka mere dai sai shi sai kasa ta matse shi ta matse shi ta matse shi fatal ta'imu alaihi hatta takhtalifa fihi adla'u sai ta matse shi har sai kasusuwan wato haƙarƙarinsa sun shiga cikin juna kamar yadda aka shabbaka hannayenka haka haƙarƙarin dama da hagu aka matse shi sai su zo sai su shige cikin junansu shine takhtalifu adla'u fala yazalu fiha mu'adzaban ba zai gushe ba a cikin wannan azaba hatta ya ba'athahu Allahu min matta'ihi zalika har inda Allah ya tashi shi wata riwaya da muka wuce a baya tana cikin Bukhari da Muslim ma ba mu ambata wannan ita ma tana cikin ainihin wato littafin Al-Ajuri da Tirmidhi da Ibn Hibbana da Baihaqi a cikin littafin shi mai suna Azabul Qabr kaga wannan ya zo mana da wani ƙari shine wato bayani game da neman da shi bawa mumini zai yi akan cewa a bar shi ya dawo duniya zai ba da labari da kuma cewa zai ga bai dade ba kwanciyarsa a kabari ko mun tsawon lokacin da ya mutu zuwa sanda za ta shi alkiyama da kuma cewa shi kuma kafiri za a yi mishi wata azaba ta farko ita ce matsewar da za a matse shi matsewa ta ban mamaki. Ubangiji Allah ka tsare mu. Malam sake cewa haddathana al-Husayn ibn Isma'il ibn Abi Kabsha qala haddathana Abu Amir Abd al-Malik ibn Amr qala haddathana Abbad ibn Rashid. Abbad ibn Rashid ne Tamimi kin. Ya da hadisi a cikin Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah. An Dawud ibn Abi Hind daga Dawud ibn Abi Hind daga Abu Nadra. Abu Nadra yace haddathani Abu Sa'id al-Khudri yace malam Abu Sa'id al-Khudri sahabin nan Allah ya kara masa yadda ya bani labari yace kunna ma'a nabiyyina fi jinazatin wata rana mun kasance tare da annabin mu sallallahu alaihi wasallama a wata jana'iza fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha lallai wannan al'umma ta wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a yi mata jarabawa a cikin kabarinta fa idhal insanu dufina idan aka rufe mutum a cikin kabarinsa fatafarraqa anhu ashabuhu sannan mazuwansa suka watse kowa ya koma inda ya fito ja'ahu malakun fi yadihi mitraqun mala'ika zai zo yana rike da wata katuwar guduma fa aq'adahu sai ya zaunar da su da shi fa qala lahu sai ya ce masa ma taqulu fi hadha ar-rajul idza ka ce game da wannan mutum fa in kana mu'minan qala idan mu'mini ne sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله yace idan mu'mini ne sai yace ina shaida cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan sa ne kuma manzon sa ne fa yuqalu lahu sai a ce mishi sadaqata ka yi gaskiya wayuftahu lahu babun ila nari sai a bude mishi ta kofa zuwa wuta fayuqalu lahu sai a ce mishi hadha kana manzilaka law kafarta bi rabbika wannan gidan na wuta shi aka tanadar maka da Allah ya kaddara ma da ka kuru kai kafirci to daga gidanka rauta fa amma id amanta bi amma yayin da Allah ya maka gamdakatar kai imani fa inna Allah abdalaka bihi hadha Allah ya canza maka da wannan gidan sai a sake nuna mishi idan ka sanar na slides kawai sai a nuna mishi fayuftahu lahu babun min aljanna sai annabi mishi gidan shi na aljanna fayuridu an yanhada ilayhi sai kokarin bari ya maza ya je ma ya shiga kawai fayuqalu lahu sai a ce mishi uskun natsu wayuftahu lahu fi qabri sai a fadada masa kabarin nasa wa ammal kafiru aw almunafiqu fayuqalu lahu shi ko kafiri ko munafiki sai a ce masa ma taqulu fi hadha arrajuli idza ka ce game da wannan mutum fa yaqulu la adri yace wallahi bai sani ba sami'tun nasa yaquluna qawlan yace yaji mutane suna fadin wani zance fa yuqalu lahu fa yaqulu lahu sai malaika yace mishi la daraita wala talaita baka sani ba kuma kai zuwa kaje ka koya wala hatadaita baka nemi shiriya ba thumma yuftahu lahu babun ila aljannati fa yuqalu lahu sai abu da mishi kofa nuna mishi gidan aljanna a ce mishi hadha kana manzilak law amanta bi rabbika inda kai imani to da wannan shine makwancinka shine gidanka aljanna fa amma in kafarta bi rabbika fa inna Allah qad abdalaka bihi hadha amma tun da ka kafircewa Allah ubangijinka ka kangare to ga gidanka nan na wuta summa yuftahu lahu babun minan nari sai an nuna mishi kofar wuta thumma yaqma'uhu dhalika almalaku qama'atan bil miqraqi sannan sai wannan mala'ika sai ya mushi naushi ya buga mushi wannan guduma bugawa fa yasma'uha khalqul lahi kulluhum illa thaqalaini idan aka buga mushi qarar da za a ji ta bugawan da ihun sa dukkanin halittu za su ji in banda mutun da aljan wa qala ba'du ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wasu daga cikin sahabbai suka ce ma minna ahadun yaqumu ala ra'sihi malakun fi yadihi mitraqun illa zuhila inda zalika suka ce to amma ya manzo Allah ai wannan al'amarin akwai tashin hankali mu mun san mu'mine ne mu da imanu amma a ce ga wani katon mala'ika baki kirin ya tsaya akan ka da guduma ya tambaye ka dole hankalinka ka jikinka ba za ka yi ba da amsa illa zuhila sai mutun ya rude inda zalika ko ka san abu akwai yanayin da aka tambaye ka ba za ka yi amsa ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a ai ba abun haka ba haka abun yake ba ai ita lahira kairojin da bane da na duniya sai annabi ya ce musu saboda Allah ya ce yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin to ce sai to Ibrahim ko Allah ya ce yana tabbatar da masu imani da magana tabbatacciya a nan duniya da kuma a lahira da kuma daman kabari shine awwalul manazil al akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin su kuma adh-dhalimai kafirai Allah ya batar da su sune za su kasa tuna abinda ma suka ce sun ji ana fara a duniya ba su yi tunawa shi ko mumini sai Allah ya sauka mashi da wata ma'anina da wata nutsuwa da tabbaci akan abinda yake akai sai ya furta sai ya tsira insha Allah wannan isnadi yana da rauni duk da yake hadisin sahihi mai raunin sa saboda wannan mutum mai suna Al-Hasan ibn Ismail ibn Abi Kafsha malamin shi al-Imam ibn Abi Asim ba a san shi ba duk da yake amma ya samu mutaba'a ta hanyar Abbad ibn Rashid a cikin Musnadul Bazzar da kuma ainihin wato wasu wurare kamar al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito ta hanyar Abu Amir zuwa ga shi Abbad ibn Rashid da aka hadisi ne tabbatacce kuma abin da yake faɗa dai abin da muka ji ne a sauran hadisan da ainihin wato suka gabata saboda haka ya zo da ƙari na wannan aya na tambaya da aka yi da kuma amsar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar dai yana tabbatar mana da akwai azabar kabari da kuma ainihin wato ni'ima ga waɗanda suke bayin Allah nagari Allah ya sa mana cikin su wa da sana Yusuf ibn Yaqub ibn Safar Abu Yaqub ibn Kufi mun ji hadisin shi a baya qala da sana Abubakar ibn Ayyash malamin qira'atin anil a'mash daga Sulaiman ibn Mihran an Abi Sufyan daga Talha ibn Nafi Abu Sufyan an Jabir daga Jabir kun ga nan yanzu dai wancan hadisi ne da muka ji Jabir ya ruwaito ta hanyar wato waccan mata Ummu Mubashshir ita kuma daga Hafsa Hafsa kuma ita ma wata Ummu Mubashshir ta ruwaito a matsayin musnadinta da yau kuma ga Jabir shi ma ya ruwaito a matsayin musnadin sa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Jabir yace annabi yace idza udkhila almu'minu qabrahu atahu malakani fantahara idan aka shigar da mu'mini kabarin sa mala'iku guda biyu za su zo masa sai su tsikare shi su tada shi fa yaqumu yahubbu kama yahubbu an-na'i sai miƙe furgigit kamar yadda mai bacci yake miƙewa furgigit da aka baka tashi shi cikin kasawa tun yana bacci ka zo ka watsa mai ruwa ko ka daka mai tsawa ko ka buga mai wani sanda ko ka hura usur dole zai ka gane ta tashi furgigit to haka mutun zai miƙe fa yas'alani sai tambaye shi man rabbuka waye ubangijinka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wa man nabiyuka fa yaqulu rabbi allah shi ubangiji na shine allah madaukakin sarki wal islamu dini addini na shine musulunci wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi kuma annabi na shine dan muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulani lahu sai su ce masa sadaqata gaskiya kai kadhalika kunta dama tun a duniya kana da imani fa yuqalu sai a ce afrishu min aljanna ku shimfida mashi abin nan wato abun kwanciya a makwanci irin na aljanna wa albisuhu min aljanna a bashi sutura ta gidan aljanna ya saka fa yaqulu da'uni hatta ati ahli fa yaqulani lahu uskun sai ce a bani dama in je in fada ma yan uwana in fada ma mutanen gidana cewa alhamdulillahi na tsira sai a ce mishi zauna ka jira wannan isnadi tabbatacce ne mazajin shi mazaje ne na ash-shaykhain sai Abu Bakar ibn Ayyash amintaccen malami ne cikin thiqat duk da yake daga baya ya sami ikhtilat wallahu a'lam malai sake cewa haddathana Isma'il ibn Hafsin qala haddathana Abu Bakar ibn Ayyash anil a'mash an abi sufyan an jabir qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin dai wancan isnadin Jabir yace annabi yace idza udkhila almayyit alqabr da aka shigar da mamaci cikin kabarin sa musilat lahu ash-shamsu inda al-ghurub za a nuna mishi rana daidai faduwanta fayajlisu fayamsahu aynai sai ya zauna sai ya goge idan sa fayaqulu sai ya ce da'uni usalli ku banni in yi sallah wato yana ganin kamar lokacin magariba ne ya dauka kaman ya tashi bacci ne wannan isnadi ne kyakkyawa hasan ne al-imamu ibnu majah ya ruwaito shi da ibnu hibbana
da sauransu. Kala Abu Bakr ibn Abi Asim yace wa fil musa'alati akhbarun thabita, game da wannan tambayoyi shine al musa'ala, game da interrogation da za a yi mutum a kabari akwai hadisi tabbatattu. Wal akhbaru allati fil musa'alati fil qabri, hadisan da suka zo game da bayani akan tambayar kabari, munkarun wa nakir, da labaran mala'ikun nan guda biyu, munkari da nakir. Akhbarun thabita, hadisai ne tabbatattu, tujibul ilma, wanda suke bada matsayi na tawatur. Fanarghabu ila Allah an yuthabbitana fi quburina indal inda mas'alati munkarin wa nakir. Ya Allah, gurinka muke kwadayi, muke neman agaji, inji Malam Ibn Abi Asim. Allah ka sa mu samu tabbatuwar bada amsa a kabarinmu a lokacin da munka da nakira su tambaye mu. Wal qawlu thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, Allah ka ba mu magana matabbaciya a duniya da lahira. Amin ya Allah. To bayan wannan talikin sai sake cewa babu fi azabil qabri, aje yanzu ya magana farko akan in tambayoyin kabari da tambayoyinsa, sai kuma wasu daga cikin nau'o'in azaba da za a yi musu cikin bayi a wannan al'umma. Qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, qala hadathana ibn Ulayya an al-Jurayri, shine Sa'id ibn Iyaz kenan, an Abi Nadra, Abu Nadra sunan shi al-Mundhir ibn Malik al-Abadi, an Abi Sa'id al-Khudri, daga sayyidina Abu Sa'id, an Zaid ibn Thabit qala, Zaid dan Thabit yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace inna hadhihi al-ummata satubtala fi quburiha, lalle al'umma ta dinnan za ta fuskanci jarabawa a cikin kabarinta. Falaula an la tadafanu, annabi yace ba dan kar ku daina rufe mamatanku ba, da da'utullah an yusmi'akum azab al-qabr, ce wallahi da na roki Allah ya ba ku dama ku ji wani sashi na abin da ke faruwa na gwagwarmaya azabar da ake mabayi a cikin kabari. La hawla wala quwwata illa billah. Amma annabi yana jin tsoron idan haka ta faru zai haifar da wani bala'i, shine za a daina rufa gawa gaba daya. Wannan yana daga cikin fikihin da malamai suka fitar, shine akwai ilimin da ake koyewa mutane shi saboda maslaha suna cikin rashin saninsa. Ba kowane ilimi ne ka karanto ko ka sani zaka zo ka baje shi ba. Akwai ilimin da matakin mutane ko matakin rayuwarsu ko matakin iliminsu ko matakin imaninsu ba za su iya withstanding abin da ke cikinsa ba. Kuma gani akwai maslaha a cikin rufa gawawaki, maslaha ta wanzuwar duniya. Idan ba a rufe gawawaki ba, duniya za ta iya samun matsala ta lalace gaba daya, wari da annoba da tashin hankali da za a shiga yafi wanda ake ciki. Saboda wannan maslahar da Allah ya bamu ta amfanin ƙasa wajen rufe gawa ta fi mana maslahar mu ji labarin me ake a kabari, musamman tunda annabi ya riga ya gaya mana kuma mun yarda da shi, mun yi imani, to ba sai mun ji ba. Na fata mun gane wannan. So saboda haka malamai suka ce daga cikin fiqihu akwai cewa ana iya koyewa mutane wani ilimi saboda ba su da maslaha a cikin saninsa, sai dai ma mafsada. Imagine a ce yanzu duk mutanen da suka mutu a garin nan suna nan, kowa yana aje da kayan shi a daki, dole sai dai a koma kamar abin nan kenan, mutanen Misr ko a dinga mummification, a sai da a dinga nade gawawaki, ana busar da su, ana preserving din su. Shikenan aiki ya ga mutane, wani aiki ya zo mutane, kullum da maka mutuwa ka shiga cikin wata sabuwar larura ta yadda zaka ci gaba da preserving din. Kuma wannan bai hana Allah ya mata azaba idan wata take ta cancanci azaban. To annabi yana tsoron saboda kaunar da muke wa masoyanmu, ƴaƴanmu da iyayenmu da matanmu da malamanmu da makwabtanmu, idan muka san musamman da aka san wane yake ka tobara iri kaza, ce kai wannan fa aka sallama shi ga mala'ikun nan, gaskiya akwai matsala. Saboda haka za mu aje kayan mu. Sai annabi ya ce to da ba dan haka ba, na sa Allah ya ji shi. Thumma aqbala alayna nabi waji fa qala ta'awwadu billahi min adhabin nar wa ta'awwadu min adhabil qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar wuta, ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari. Wannan hadisi ya cikin Sahih Muslim. Haka nan al-Imam Tabarani ya ruwaito shi da Ibn Hibban, haka nan shi kanshi Ibn Abi Asim a cikin Al-Ahad wal Mathani. Allah ubangiji ya samu dace. Malam ya sake cewa wa hadathana Abdul Wahhab ibn Najda ash-Shami kin qala hadathana Uthman ibn Sa'id wa Ali ibn Ayyash al-Himsi kenan قال سكتي حدثنا ابن ثوبان شيني عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان وانده يكي صدوق نيشي ما تغير بأخرى شيني يكي تيوى أن عبد الله بن الفضل دقى عبد الله بن الفضل أن الأعرج أن أبي هريرة دقى الأعرج دقى صحابي أبو هريرة الله يكارى مسير دقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزا الله يتي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر نبي صلى الله عليه وسلم yana yi wata wannan addu'a ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar kabari kuma yana umarni a aikata shi ma kuma ya aikata wannan hadisi yana cikin Bukhari yana cikin Sahih Muslim har ila yau haka nan Ahmad ya rawaito shi haka nan Tayalisi haka nan al-Imam Ibn Abi Shayba haka nan Bukhari ya sake fitar da shi a cikin Al-Arab al-Mufrad malamai da yawa sun fitar da shi wannan hadisi na addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta neman tsari daga azabar kabari wa da sana Abu Bakr قال حدثنا وكيع أن عثمان الشحاب أبو سلمة البصري كان عثمان بن عبد الله يا حديث يا cikin مسلم da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i am Muslim ibn Abi Bakra an abihi daga Muslim dan gidan Sabi Abu Bakra daga baban shi Abu Bakrata Allah ya kara masa yadda as-Saqafi kenan anin Nabi sallallahu alaihi wasallama yace Annabi ya ce Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar kabari wannan ma riwaya al-Imam Ahmad ne da Tirmidhi da Nasa'i hadisi ne shi ma sahihi wa hadathana ibn Musaffa qala hadathana Baqiya al-Zu'a an hadathana Shu'aib Baqiyatu ibn al-Walid daga Shu'aib ibn Abi Hamza an-Zuhri daga al-Imam Ibn Shahab al-Zuhri an Urwa daga Urwa ta dan Zubair radiyallahu anhu an Aisha daga Aisha uwar mu'minin radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في الصلاة من عذاب القبر. تجي النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شيء أتكن صلى سينا نيمان أريد عذاب القبر. كما يليك تكن بخاري دا مسلم. وأن رواية بخاري دا مسلم. وحدثنا ابن مصفى. قال حدثنا يعقوب. قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي من زال الله يكسن شيء أنا شيء وأعوذ بالله من عذاب القبر. ina neman tsarin Allah daga azabar kabari wannan kuma riwayar Imam Muslim ce annabi na kai yayin addu'a yace ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar kabari sai ya zamana Annabi sallallahu alaihi wasallama mun tabbatar ya tsira daga wannan azaba to yana koya mana cewa mu dingai kuma in ya zan shi da kansa da ya tsira yana yi to ina kuma ga wanda bai da tabbacin tsirarsa saboda a yawaita yin wannan addu'a a cikin sallah a cikin tahiyya a cikin abin nan sujuda da sauran addu'o'i ka yawaita yin addu'a ta neman tsari daga azabar kabari Allah ka tsare wa da sanabun musaffa qala da sana muhammad ibn harb al khawlani katibul zabidi ken an zabidi daga shi muhammad ibn al walid al zabidi an zuhri an urwa an aisha radiyallahu anha aisha take cewa dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata gare shi ya shigo wajena da annabi ya shigo wa indimra'atun min al-yahudi ina tare da wata mata bayahudiya ce a cikin garin Madina ta shigo gurin Aisha ta zo wata neman wata bukata ko wani abu saboda babu laifi in ana zaune wuri daya ana iya hulɗa da mutumin da ba musulmi ba hulɗa da bata saba wa addini ba daidai bane kuma da an ga mutum musulmi ko wani malami tare da wani wanda ba musulmi ba shikenan al'umma mai zato baka san da ya hada su al'umma haka muke yanzu sai kawai a dauka wannan ai bai dace ba ai ba kaza ba to ka dai jiga matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata bayahudiya ta zo wurin ta annabi kuma ya shigo ya ganta bai kama fada ya ce ni gidana za a shigo da bayahudiya misali wayya ta kulu to kuma suna tattaunawa ne ma akan matsalar addini tana cewa ash'arti annakum tuftaduna fil quburi kin sani cewa ku dinnan musulmi kuma za muku azaba a kabari tana irin kawo shugo hadin farta'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala sai annabi ya fada ku akan abin take fada sai yace innama tuftanul yahud ce a yahudawa ne kada za a musu azaba kabari wannan shine farkon ilimin da annabi yake akan sa sallallahu alaihi wasallam qalat aisha falabithna layaliya sai muka zauna tsawon wasu kwanaki thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mata daga baya hal sha'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi kin ga ko magana da muka yi ran nan daga baya sai aka mun wahayi aka ce ai za a yi azaba wa mu ma al'ummata a kabari ba yahudawa kadai ba
ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu yayi wa kanshi da kansa gyaran karatun da da bai san shi ba. Allah ya sa aka masa wahayi, mala'ika ya zo ya gaya masa sai ya gyara. Wannan shine manhajin annabta, shine manhajin salaha. Dan ka san abu ya saba abinda ka faɗa a baya, sai ka fito ka bayyana da abinda ya sani kenan, cewa Yahudawa ne kadai za su kanci azaba a kabari. Sai Allah madaukakin sarki ya sanar shi cewa a hadda al'ummaka, saboda sai gaya wa Aisha cewa abinda na faɗa ranan yanzu ga ƙarin karatu akai, cewa ni ma al'ummata za ta shiga cikin wannan jarabawa. Wa sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasta'idu min azabil qabr. To daga nan kuma sai Aisha ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullun yana neman tsarin Allah daga azabar kabari. Ubangiji Allah madaukakin sarki, ka tsare mu daga azabar kabari, ka tsare mu daga azabar wuta, ka tsare mu daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa. Allah ka sa mu cika da imani, ka gafarta mana mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi gabaki daya. Saboda kudin lokaci za mu saurara anan, sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.